kana bil Qur'an sai ce kwanan nan za ku karbi sheda zur ga dalibai na gaske da sun yi karatun zaure kuma ga shana gida a ciki wanda komai hadda cewa suke aka hayyabo malam ya zaka ce mana sheda zur ga irin juhudin mu ga irin kokarin mu yace misali kuna da malamai a gida da kuke karatu a gun su kuka tako suka ce akwai shi yanzu in kun koma kun haura malaman ku ilimi suka ce a'a kuna ga in kun je ba sauran abin da za su ba ku suka ce akwai yace amma yanzu an zo a gwamnatance kai da ka zo da digirin da ko baka iya komai ba a hadisi to agun gwamnati kai ne wa malami malamin da bai da takarda agun gwamnati shine wa wanda ba malami ba shine wai ake ce da su wai untrained teachers kaji ba untrained teachers to yanzu da jama'ar mu suka shiga hidimar aka mata gyara sai aka daina kiran su da untrained teachers sai ake ce da su home trained teachers kaga dama aina aka ba su horo a gida da malam yayi misali da malami yana gida yana kwance a kishin gida zai baka karatu 1993 akwai wata daliba da suka zauna da malam Kabir Ahmad Allah ya ji kansa da rahama a Kano malam yana diploma a legal Kano ita tana degree a Bayero University da ta gama ta dawo gida suna kwatas sai malam yana dora mata karatu da ta dawo sai ta nemi malam ya ci gaba da koyar da ita ba shi da lokaci ni malam ya tura littafan da take yi akwai wanda ban iya su ba ban ma yi su ba da naji aka karanta min littafan nazo nace ga ta malam ga fa littafan wayannan fani ban ma yi ba yasa na siyo littafin in sai zan je karatu sai malam ya dora mu gunda ya kwanta min zan je karantarwa sai na dawo gun malam an ta can akan wannan kalmar wata ran na nemi malam ban same shi ba ya tawo gun marigayi malam Isa Tsoma Allah ya ji kansa da rahama zauren malam Isa Tsoma na je na san malam na raba na karanta kalmar malam ya fassara min sannan na tashi na tafi amma a lokacin malam Isa yana kishin gida haka kwanciyar magirbi duk littafin da suka zo haka suna yi suna kuskure malam yana gyara musu gaba me ya takaddasa babu sannan so mu gane mutunta ilimi a yanzu mun dauko wani yayi iya wanda ake kira doctor muna fadan wannan magana da babban murya saboda yanzu jigawa uku hudu ne na tsallaka na bada kudin registration ne ma na zama doctor amma ba wannan maganar bace mu gane ilimi ake mutuntawa zatan mu daina sanya zamani a harkar addini to malam baya bukatar dogon bayani da zan yi da ya wuce malam ya sadaukar da rayuwa a wurin koyo da koyarwa tsawon rayuwar gaba daya a kayan sa yake kuma wannan yake nuna musamman mu al-sunna da almajirai kar mu bi ƴaƴan mu mu loda su gaba daya a iya layi na bangaren boko wajibi ne ya zama akwai tsarmi a ciki saboda yau duk wanda ya taso ɗansa zai karatu maganar course ɗin sa maganar wani bangare yake art maganar science ake to science ɗin mun kusa cunkushewa a wara sai kuma ana bambanta ana rabawa kuma a rabawar wajibi ne a samu wanda za su ci gaba da yi wa addinin musulunci hidima Allah ya datar da mu Allah kuma ya sa mu amfana da abinda malam zai gabatar mana assalamu alaikum wa rahmatullah
aqrabak Allah bismillah الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته farko muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan baiwa ta addinin musulunci da ya mana ita ya sanya mu cikin mabiya addini ingantacce wanda shine kadai addini karbabbe a wurin Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya sanya mu cikin al'ummar fiyayen manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan ya sanya mu muka zamanto al'ummar littafi tsararre jagoran littafai duka wanda Allah ta'ala ya tsare shi a tsawon zamani kuma zai ci gaba da tsare shi har zuwa ƙarshen al'amarin wannan rayuwa ta bayan ƙasa muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala akan waɗannan ni'imomi waɗanda ba za su kidanyu ba na sashen addini da sashen rayuwa muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya dawamar da mu akan wannan addini kuma wannan hidima ta ƙoƙarin fahimtar addini da fahimtar da shi ƙoƙarin kwaikwayar ainihin magabata cikin dukkanin al'amura da suka gudanar da shi cikin wannan addini aqida da ibada da laduba da halaye da komai da komai muna roƙon Allah ta'ala ya karfafe mu ya datar da mu Allah ya saka wa ‘yan uwa, shugabanni da sauran abokan tafiya cikin wannan harka da suke shirya ire-iren waɗannan tararruka da kuma majalisai na ƙarar juna da tunatar da juna. Allah ya sanya duk waɗannan ayyuka a cikin mizani kuma ya sanya falalarsa da baiwarsa mai ninkuwa ba adadi. Allah ya datar da mu, Allah kuma yanayin ya kautar da mu dukkanin fitina ta ɓoye da ta bayyane. Malam Anas, Allah ya saka masa alkhairi, babu shakka ina yaba ƙoƙarinsa matuƙa, kuma yana da mauki ba ƙarami ba a wajen ina addu'a Allah ta'ala ya ƙarfafe shi ya ƙara masa buɗi. Kuma wannan mataki na rayuwa da yake a yau, muna fata Allah ya tsawaita rayuwa ya sanya albarka kuma ya bada ikon dorewa ya buɗa ufuki shi da ire-irensu daga sauran ‘yan uwa da suke wannan harka ake tare da su Allah ya datar da mu. Abinda aka ce ana so ɗan lokaci a kansa shi ne wato magana dangane da fassarar Alƙur'ani mai girma yanda za mu yi ƙoƙarin fahimtarsa da ma kuma ƙoƙarin fahimtar da ‘yan uwa mana tafsirinsa daidai da manhaji da tafarki irin na magabata na ƙwarai Ahlus Sunna wal Jama'a. ‘Ya’yan uwa musulmi, lallai magana dangane da tafsirin littafin Allah maɗaukin sarki da abin da ya dace da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, abin da ya dace da manufar shi Alƙur'anin kansa, to lallai yana daga mafi muhimmanci ko ma ka ce shi ne mawdu'i mafi muhimmanci wanda za a yi magana a kansa a fagen ilimi, ko ba haka ba ne? Alƙur'ani mai girma shi ne zancen Allah mai tsarki wanda Allah ta'ala ya tsare shi daga dukkanin wani aibi ko tawaya ko kuma wani abu na shishigi da zai iya shiga cikinsa. Babu shakka wannan abu ne a tabbatacce wahayin Allah ne da ya aiko da shi zuwa ga manzansa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama domin shiryar da halittu a bisa shuɗewar zamana da ƙarnoni har zuwa sa'ilin da Allah ta'ala zai gaje ƙasa ainihin da waɗanda suke a kanta. Allah ta'ala ya sanya Alƙur'ani cewa littafi ne da ya tsare shi, kitabun anzal littafi ne da Allah ya saukar da shi domin shiryar da bayi. Allah ta'ala yana cewa manzansa kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Littafi ne wanda muka saukar maka da shi don ka fitar da mutane daga duhu mai yawa zuwa ga haske mai girma curare wanda ke shiryarwa da izinin Ubangijinsu zuwa ga tafarki na Ubangiji mabuwayi ko mai cancantar godiya. Allah maɗaukin sarki ya saukar da Alƙur'ani domin ɓato mutane fitar da su daga duhu zuwa ga haske wanda wannan shi ne tafarki kaɗai da Allah ya yarda bayansa su rayu a kansa. Allah ya alƙawarin tsare littafin nan inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun Allah ce lalle mu ne muka saukar da alqur'ani ko mu ne masu tsare shi Allah ta'ala ya lamunce tsare alqur'ani kuma ya tabbatar mana cewa la yatihil batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzirun min hakimin hamid ƙarya ko mummuna abu ba zai taba shiga wa alqur'ani ba a lokacin da yake sauka ko bayan da ya sauka gaba da baya qur'ani Allah ya tsarkake shi ya tsaftace shi daga dukkan wani abu na ainihin mummuna irin wanda makiya gaskiya daga masu son zuciya ahlul kitab suka yi alittafan su Allah ya tsare alqur'ani saukarwa ce ta gwani godaje ayoyi da yawa sun nasanta cewa Allah ta'ala ya tsare littafin sa daga kowace canzawa ko kuma ainihin sauyawa babu yadda za a yi wannan ya auku a nassin alqur'ani mai girma wannan abu ne sananne cikin addini da aqidar mu'minai da shari'ar ubangiyin talikai amma abin da ke shiga yana shiga ne dangane da fahimtar littafin Allah in kaga karkata ta shiga to ba ta shiga cikin lafazin alqur'ani Allah ya tsare shi Allah ya tsare nafsin sa to amma karkata da sakin hanya da barin daidai yana iya kasancewa ta sababin rashin lazimtar tafarki ko manhaji ingantacce a wajen fahimtar dangane da fahimtar alqur'ani ko kuma kokarin fito da waɗansu ilmummuka ko wasu fahimtu a cikin sa rashin lazimtar tafarkin magabata na ƙwarai wannan shine magabata na ƙwarai daga sahabbai da waɗanda suke bin su da kyautatawa abin da kai tini matuƙa da gaske abin da ya faru na ainihin shati na karkata da kuma sakaci ainihin dangane da bin wannan tafarki na magabata na ƙwarai wajen fasara alqur'ani da fahimtarsa wanda aka samu irin wannan tun daga zamana na baya-bayan wato na farko can bayan manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da kuma alqurunul mufaddala to an samu karkata da yawa a barin fassara alqur'ani ta salon da ya dace a fassara shi a fahimce shi kamar yadda Allah madaukakin sarki da ya saukar da shi yayi umarni kuma yake son a fahimce shi lalle an samu makarantu da tsare-tsare na tafsiri ainihin da suke da mafuskanta daban-daban suke da fahimta daban-daban waɗanda suka gurɓatar da salo na fassara alqur'ani mai girma wanda sakamakon wannan al'umma ta samu matsala dangane da fahimtar alqur'ani ko fahimtar ɓangarori da yawa na alqur'ani sai shi kansa tafsirin sai ya launantu ya zama launi daban-daban salo daban-daban dangane da ainihin launukan bid'o'i da ainihin cibiyoyinsu ko makarantunsu da ainihin tushensu to ya tabbata cewa ahlus sunna wal jama'a wanda suna da'a fatul mansura wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tazalu ummati la tazalu ta'ifatu min ummati ala al-haqqi zahiri al'ummata ba za ta gushe ba wata jama'a cikin al'ummata wata jama'a suna akan gaskiya suna masu rinjaye la yadurruhum man khalafahum wala man khazalahum hatta ta yi amrullah ba za su gushe ba suna nan akan tabarki madaidaici har Allah madaukakin sarki ya gaje ƙasa wanda ya saba musu ko yake goyon bayan su ko yake taimakon su ba zai cutar da su ba Allah zai taimake su ya tabbatar da su to suna da tafarkin su na fahimtar littafin Allah madaukakin sarki bisa salo da tsarin da ya dace sauran ɓangarori na 'yan bid'a da rassan su daban-daban da tafarkan su daban-daban na bata domin duk wata jama'a duk wata firka da ta bar tafarki na ahlus sunna wal jama'a wanda shine tafarki na gaskiya tafarki na al-fatul mansura to ta zama jama'a wanda take akan bata wacce ake kirga ta cikin ahlul bid'ah wal ahwa, to suna da tsare-tsaren su da tafarkan su karkatattu a barin gaskiya. Kowace kungiya, kowace jama'a tana kasancewa ainihin ta yi nisa a barin tafarki madaidaici, ko kuma tana da wani nau'i na kusanci gwargwadon yanda dai take nesa ko kusaci da sunna, wato a cikin tafsirin kenan ko karin fahimtar Al-Qur'ani. Akwai tafsirai irin na yan ba'iniya waɗanda ma suke da'awar cewa ita shari'ar kanta tana da ainihin wato wata fassara ta ɓoye, wanda sai masana wannan aqida su ne za su fassara ainihin nassoshin shari'a, sawa'un Al-Qur'ani ko kuma hadisi ko ma shar'o'i da musulunci ya shar'anta, hatta sallah tana da ma'anarta a wurin yan ba'iniya. Azumi yana da ma'anarsa, haji yana da ma'anarsa, komai a ciki na addini yana da wata ma'anar da su suke fassarawa sabanin abinda ya tabbata a hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama, ko kuma bayanan ainihin magabata sahabbai da wanda suka karba daga wurinsu. To suna da irin nasu tafsirai da ainihin batanci da suka yi Al-Qur'ani. Akwai tafsirai irin na Shi'a, misali Rafida, da abin da ya rasanta daga su da yawa. Akwai tafsirai irin na Mu'tazilawa, masu dogaro da hankali, suke gabatar da hankali kafin a duba nassi, wanda yana daga cikin usul ɗinsu, cewa idan a nasu tunanin ko a yanda suke gani wani nassi ya zo suna ganin ya saɓawa hankali, wanda babu wannan a asali a bisa haƙiƙa, babu wani nassi sahihi daga Allah da manzansa da zai zama ingantacce sannan kuma ya saba da hankali, sai dai hankalin ba lafiyayye ba ne. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ya karara wannan dar'u ta'arudul aqli wan naql, tunkuɗe wato a ce hankali ko kuma nassi sahihi ya ci karo da ainihin wato hankali lafiyayye, nassi sahihi a ce ya ci karo da ainihin hankali lafiyayye, sai dai a samu ɗayan ko dai nassin ya zama ba ingantacce ba ne, sai ya zo da wata ma'ana da hankali ma ba zai karɓa ba, ko kuma a ya zama hankalin ba ingantacce ba ne, hankali ne karkatacce, sai ya ki karɓar ko ya kasa fahimtar nassin ingantacce. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yana da littafi ƙasaitacce wajen tabbatar da wannan. Amma dai su Mu'tazila abin da suke faɗa kenan, Mu'tazila a dai suna da irin tafsiransu. Akwai tafsirai irin na sufayi, sufaye masu da'awar gudun duniya da wani salo na gudun duniya wanda ya saba da ainihin fahimtar magabata na ƙwarai, sahabbai, tabi'ai da sauran a'imma da suke akan wannan tafarki na ahlus sunna wal jama'a, waɗanda suke da'awar al-ilm al-haqiqi bayan al-ilm al-zahir, wasu suke cewa ilimi na nassi na zahiri. Allah ta'ala ya ce, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, magabata sun fahimci kaza, to su ce wannan ilmus al-ilmus zahir kenan, to amma akwai wani ilmi na haƙiƙa wanda shine babbar manufa, kusan abin da yake komawa zuwa ga ra'ayoyi na ba'iniya, ko da dai wato bai zama ɗaya ba, amma idan aka yi wuluwi a cikin irin wannan ra'ayi to shine sai a faɗa cikin wancan ɓaryar, kuma Allah ka kiyaye mu. Akwai su da yawa, za a ga tawilansu da yawa da suke ma Al-Qur'ani duk wa'annan. Akwai wasu tafsirai na yanzu waɗanda ake ganin su tafsirai ne na aqlaniyya, wanda masu su suke ganin suna da wayewar kai da hankali, kamar su ne Al-Mu'tazilatul Hudasa, Mu'tazilawan wannan zamani. In abu ya saba wa abin da suke fahimta ko hankalta, to sai su raddin sa, ko da ko ya zo a cikin nassi ingantacce, musamman hadisai suna radde su da yawa, kuma suna yin mummunan ta'wili ga ainihin lokacin suke fassara Al-Qur'ani. Akwai tafsiran da ake kira su, misali at-tafasirul ilmiya, tafsirai irin na ilimi waɗanda suke ƙoƙarin ta ko halin ƙaƙa, sai sun daidaita tsakanin abinda ilmin muka na kimiyya da fasaha suka zo da su da kuma abinda Al-Qur'ani ya zo da shi. Sahihi ne cewa wani lokaci sau da yawa akan fahimci wasu abubuwa cewa lalle kimiya da fasaha ta salanta hanya ta an gano wasu abubuwa wanda dama kuma abu ne wanda yake na hakika amma ba a gano shi ba akwai shi hatta alqur'ani yayi ishara zuwa gare shi ko ya karara shi ko sunna amma su duniya ba a fahimci wannan ba sai yanzu ana samun wannan to amma wani lokaci sai ya zama an yi gulubi wato an yi abinda ake cewa azar dadi a cikin irin wannan har ainihin a dangantawa alqur'ani abinda bai kamata ba ko kuma abinda ba a da tabbas din cewa wannan din shi ake nufi to akwai bayan wanda rabe-rabe da yawa na tafsirai da yawa waɗanda wasu tafsiran suna karkata da yawa da tsanani zuwa ga tattaunawa akan ilmin waka na luga nahwu ko balaga wasu suna karkata da yawa wajen istinbatin fiqh da sauransu ba tare da damuwa da hakikanin sada mai karatun alqur'ani ko mai fassara shi ko mai sauraron sa zuwa ga ta'allaka da ainihin shi alqur'anin ba domin kudurtar tsarki da kuma kamawar wato riko da shi cikin zuciya da kuma bautar Allah subhanahu wa ta'ala bisa sallamawa yadda ya kamata ba to wanda ya tunani ya hattara matuƙa to cikin datarwar Allah zai iya suka cewa lalle wani al'amari akwai hadari gagarumin hadari akan al'umma yawa wato karkasuwar ra'ayoyi da tsare-tsare da salo daban-daban na fassara alqur'ani wanda aka rubuta banda wannan ma kuma su kansu masu karatun tafsiri da yawa kowa da irin naz'arsa bayan abin da mutum ke karantawa da ke a rubuce sau da yawa za ka tarar mutum kuma shi a ƙashin kansa a karan kansa yana da wata fisga wacce take bayyana ta karkata da rashin lazimtar sunna ɗin sai ka ga saƙon da ake buƙata ya sadu da al'umma masu sauraron karatu masu sauraron tafsiri bai wato samu yadda ake so ba ko kuma ya zo a karkace ko ma an samu akasi domin in an fassara littafin Allah madaukakin sarki da abin da ya saba wa abin da Allah ta'ala yake nufi ya saba abin da Allah ya sanar da annabinsa sallallahu alaihi wasallam ya bayani cikin sunna ba haka bane saboda san rai kawai da yawa abin yakan zo sakamakon san rai ba wai da rashin sani ba wanda ya jage sai ya tsaya cewa shi ra'ayinsa shi ne kaza ko aƙidarsa ita ce kaza ya zama daban da manhajin ahlus sunna ɗin da i'tiqadinsu bisa zaɓinsa kuma yake fassara alqur'ani domin ƙarfafar wannan tafarki da aƙida da yake dangantuwa zuwa gare ta ya zama sahibul hawa ya zama mai son zuciya ya zama ɗan bid'a ya zama son zuciya to in an fassara alqur'ani saɓanin manufar alqur'ani an fassara alqur'ani ainihin da son zuciya da ainihin sakaci to wannan babu makawa zai kawo mummunan sakamako matuƙa ga waɗanda ake fassara wa alqur'ani musamman mutanen da suke da ƙishiro su san alqur'ani suke da buƙatar su sani daga magarin mutane suna sauraron masu karatu masu fassara amma madadin a ɗora su bisa fahimta ta dacewa fahimta ta daidai fahimtar da za ta sada su da abinda Allah ta'ala yake nufi su fahimta a littafinsa sai a ɗora su a bisa wani abu daban a ɓatar da su a barin shiriyar alqur'ani ta gaskiya abinda zai lazimtar da su karkata da bid'o'i da su san zuciya kamar yadda abin takaici yake faruwa in ka saurari tafsirai na ahlul bid'ah rafida ne wato shi'a a sufayi ne a ko kuma mutanen da suka karkata zuwa ga mutum yayi abin irin salar rayuwa duk da ya gada shi dai musulmi ne kawai bai da wani manhaji wani salo na musamman da yake rayuwa a kansa wanda yake istiqa'in aqidarsa yadda yake fahimtar aqidarsa da sulukinsa na bin shari'a da kuma halaye da ɗabi'u bai da wannan ita shi ko musulunci ba haka yake ba musulunci ya tsara aqidar mu'min yadda zai bauta yadda zai riko da shari'a yadda zai kamanta halayensa da dabi'unsa alaƙoƙinsa da ubangi da kuma alaƙoƙinsa da bayi to in ya zama bai tafsiri tafsirinsa ya bayu zuwa ga fassara alqur'ani daidai da salon irin rayuwar da yake to masu koyon tafsiri a wurin su ko masu sauraro ba za su fahimci wannan ba kenan ba su fahimci daidai ba kenan babu makawa sai an yi taka tsantsan an nemi hanyar da za a kubuta daga wannan ciciran da ainihin barna na maganganu da ra'ayoyi da suka karkata waɗanda aka fassara kuma ake ci gaba da fassara alqur'ani da su domin a kauce mana bata domin ƴan uwa wannan rayuwa da muke ciki falan ɗaya ce kowa mu daga lokacin da ya zama baligi mukallafi zuwa san da zai mutu iyakar wannan lokaci mutum yake da shi na ya gane gaskiyar Allah shari'ar Allah tafarkin Allah sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gane ya kudurta ya yi aiki ka bar magana kuskure wannan abu ne ware dole a samu kuskure ga ɗan adam kuma Allah alƙawari zai yafi kuskure amma dai ɗan adam ya yi iyakar kokarinsa wajen ganin ya kama wannan hanya ba daidaiciya to kenan akwai bukata matuƙa al'umma mu yi yunkurin ganin mun komawa asali wato wajen kokarin fassara alqur'ani da fahimtarsa da fahimtar da shi kamar yadda ainihin magabata na ƙwarai suka ainihin kokarin fassara shi da fahimtarsa domin mu amfana mu amfanar mu tsira mu zama sababin tsiran waɗansu ya zama mun kubuta daga fadawa cikin narko ko kuma hadari na shiga son zuciya na karkatar da ma'anonin littafin Allah ko kuma ainihin batar da mutane Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ga wata malamin musulunci a karni na 8 wanda mafi rinjaye rayuwarsa yayi cikin karni na 6 a na 7 amma dai ya rasu a karni na 8 ya faɗa cikin risalarsa ta usulut tafsir yace buƙatar al'umma tana da tsanani sosai ma'ana al'umma tana da matuƙar buƙata zuwa ga fahimtar littafin Allah alqur'ani mai girma wanda shine igiyar Allah kwakwara shine littafi mai cike da gwaninta da hikima tafarkin Allah madaidaici wanda soyayyen zukatan mutane ba za su iya kautar da shi ba wadar da shi ba Allah ya tsare shi kuma wato dan yawan nanatawa ba a wato ya zama ya sofa an kosa da shi Qur'ani shi ba a gajiya da shi ko ba ya zama tsohon littafi ba ya zama tsohon labari kowane littafi yana iya wuce zamani da iya wuce shi banda Qur'ani mai girma abubuwan mamaki na fa'idojinsa ba su da iyaka malamai ba sa koshi anin su gamsu su ce san kai makwararsa wannan littafi wanda kirarinsa ba za a iya kaiwa ƙarshe a kirarinsa wannan littafi na alqur'ani mai girma wato alqur'ani mai girma to lalle ita al'umma tana da buƙatar ainihin fassara alqur'ani da kuma gane shi fiye da buƙatar ta zuwa komai Allah madaukakin sarki ya faɗa فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى التي إذن شريعة تازومك فوان دي بشريعة بزي بات بكم بزي أن واتو سياتي با بزي رسا كتاو ربوبا ومن أراد أن ذكري فإن له معيشة دنكا ونحشره يوم القيامة عام وانكم يكود كي أبر لتافينا القرآننا to yana da rayuwa mai kunci kuma za mu tashi ranar alkiyama yana makafi qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira zai ce ubangina me yasa ka tashe ni ina makafi alhali na kasance mai gani qala sai Allah ta'ala ya ce kazalika atka ayatu kamar haka ayoyin mu suka zo maka fa na sai ta kai watsi da su wa kazalika yau mutum sa kamar haka za a yi watsi da kai to alqur'ani littafi ne da Allah ya saukar da shi dan ya jagoranci mutane zuwa ga tafarki madaidaici in sun gane shi sun kudurce shi kuma sun yi kokarin aiki da shi kenan akwai buƙatar fahimtarsa kyakkyawar fahimta. Abinda zai hana ya tare al'umma a barin kau da kai a barinsa. Da yawa in ayi mummuna fassara ga Al-Qur'ani madadin ta kusanto mutane ta alakanta su da Al-Qur'ani wannan fassaran to sai ta kangarar da su sai ta ainihin ne santar da su. Misalin wanda ya fassara cikin daga cikin mulhadai wa abud rabbaka hatta yati yakal yaqin ka bautawa ubangijinka wai har zuwa wato lokacin da yaqini zai zo maka sai suke cewa ka kai mataki na yaqini ainihin a cikin imani da alaka da ubangiji sai takalifi na ibada ya sauka. To kaga wannan ilhadi ne zai raba mutum da imani baki daya. To wanda karshen wannan shine ta barda mai imani ko wanda ya yarda da wannan ko wanda ya fadi wannan. Saboda haka Shehu al-Islam Ibn Taymiyyah yake cewa wajibi ne a sani cewa Annabi tsira da annabi Allah sabbata a gare shi ya bayyana wa sahabbansa ma'anar ma'anonin Al-Qur'ani kamar yadda ya bayyana musu lafazozin sa. Aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam bai takaita akan karantar da al'umma lafazozin Al-Qur'ani ba. Allah madaukakin sarki kamar yadda ya umarce shi da isar da lafazozin Al-Qur'ani ya karantar da mutane Al-Qur'ani tun daga Fatiha har zuwa Nasi ko harafi ɗaya ma bai saraya ba bai sarayar ba. To kamar haka Allah ta'ala ya lazimtar da shi ya dora masa ya lazimta masa ya dora masa ainihin fassara wa mutane da bayyana musu Al-Qur'ani da ainihin maganganunsa da ayyukansa da yanayi-yanayensa. Allah ta'ala ya faɗa وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ kuma saukar da Al-Qur'ani zuwa gare ka dan kai wa mutane bayanin abin da aka saukar musu kuma domin su yi tunani mai kyau su gane. Fadin Allah wannan ya tabo ainihin bayanin lafazi da ma'anar duka. Wannan haka yake yana masu cewa za su karanta Al-Qur'ani kadai su fahimce shi gurgurdan lafazinsa kawai ba tare da sun komawa fasaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da fasaran magabata har kuma su zo kaziban wazuran suna cewa kansu Al-Qur'aniyun wai mutanen Al-Qur'ani. Babu shakka waɗannan mutane sun yi nisa a barin Al-Qur'ani dan Al-Qur'ani ya tabbatar da waɗannan ayoyi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan isar da nassan Al-Qur'ani to Allah ya lazimta masa ai isar da fassara. Abdurrahman Abu Abdurrahman As-Sulami asalin sunansa Abdullah ibn Habib yana cikin manyan tabi'ai ya koyar da Al-Qur'ani a masallacin Madina shekara 40 kamar da malamai suke cewa yake cewa waɗanda suke karantar da mu Al-Qur'ani kamar Usman ibn Affan Abdullah ibn Mas'ud da makamantansu gaggamma sahabbai da suka san Al-Qur'ani suka karantar da mu sun faɗa mana cewa sun kasance idan suka koyi ayoyi 10 daga Annabi tsira da annabi Allah sabbata a gare shi to ba sa ketare su har sai sun koyi abinda ke cikin su na daga magana da aiki baki daya. Kaga dai su Larabawa ne kuma suna da natsuwa suna da kaifin basira albarkaci da haske na nubuwa da risala suke tare da manzo Allah su san duk yana taimakon su amma ba su wadatu da wannan ba sai da suka buƙaci fassara daga sahibu shari'i sallallahu alaihi wasallam wanda aka saukarwa Al-Qur'ani. Saboda haka suka koyi Qur'ani da ilimi tare da kuma aiki. Qur'ani ilimi da aiki baki daya. To kenan wannan yana tabbatar mana da cewa lalle sahabbai Allah ya yarda da su sun himmatu matuƙa sun kuma sun ba da kulawa matuƙa da koyon Al-Qur'ani fassararsa sanin ma'anarsa daga Annabi tsira da annabi Allah sabbata a gare shi wanda ta hanyar sa ne kadai ake samun fassara ta Al-Qur'ani mai girma tsantsa wacce ba ta da wani gaurayi ko wani tsarmi ko kadan. Allah madaukakin sarki shi ya lamunce sanar da shi wato fassara Al-Qur'ani kamar yadda ya sanar da shi ainihin wato nassan Al-Qur'ani. Shehu al-Islam Ibn Taymiyyah yana cewa idan wani mutum ya ce wace hanya ce mafi kyau idan ana son a fassara Al-Qur'ani mai girma to sai ce amsar ita ce ai mafi ingancin hanyoyi a game da wannan. in ana son a fassara alqur'ani mai girma to shine a fassara alqur'ani da alqur'ani idan aka dunkule wato wani bayani a wani waje to sai ka samu a wani wurin ayi bayanin sa dalla dalla abinda aka takaita lafazin sa a wani wuri ko bayanin sa to sai a fada da bayanin a yalwata shi idan ba a fayyace wato waɗansu sunaye ba misali ko waɗansu al'amura a wani wuri ba an dunkule sai ga wani wuri an fayyace misalan waɗannan suna nan ka duba tafsirin Ibn Kathir rahimahullah yana daga mafi kyawun abinda za ka samu na tafsirul qur'ani bil qur'an kamar adwa'ul bayan na alamatu shankidi rahimahullah musamman ya ɗauki ayoyi da gurare da suke da iskali yawanci yi ƙoƙarin fassara su da shi alqur'anin kansa da kuma bayanan da suka dace tito wurin idan ya zama wani wuri an yi bayani sai kuma wani wurin ya ƙara yin bayanin abin wanda ya mai da kai wancan guri na baya to kaga Allah madaukakin sarki ya faɗi wani abu kuma ya fayyace shi to babu abin da ya fi wannan tabbatar maka da cewa abin da alqur'ani yake nufi shine wannan din misali kamar yace kazalika awrasnaha qauman akharin to haka kazalika awrasnaha bani isra'il misali yace ya gadi da kasar misra ga waɗansu mutane a sautu shu'ara abin nan a sautu dukhan a sautu shu'ara sai bayyana cewa ainihin waɗannan mutanen banu isra'ila to akwai wannan abin da ya shafi hukunce-hukunce akwai shi a tarihi misali kisoshi na tarihi akwai shi abubuwa da yawa saboda haka abin da aka dunkule a wani wuri sai a fayyace a wani wuri abin da aka yi ijimalin sa a wani wuri sai a fassarta shi a wani wuri wannan kamar da nace tafsirai kamar Ibn Kathir sun bayyana wannan kina alqur'ani ya fassara kansa da kansa a wasu wurare yace idan ka kasa gane wannan to sai ka koma ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce wadda ta sharhanta alqur'ani take fayyace shi har ma Imam Shafi'i rahimahullah yana faɗa a littafin sa al-ahkam yana da littafin ahkam alqur'an wanda kuma yana da ar-risala wanda yayi magana akan waɗannan al'amura haike cewa kullu ma hakama bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa huwa mimma fahimahu min alqur'an duk abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunci da shi to yana daga abinda ya fahimta ne daga alqur'ani mai girma da Allah ta'ala ya ce inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi litahkuma bayna an-nasi ma arakallah wa la takun lil kha'inina hasima lalle mu'minin muka sauka maka da littafi wato alqur'ani wanda yake kunshe da gaskiya don ka hukunta tsakanin mutane da abinda Allah ya fahimtar da kai to cewa da abinda Allah ya fahimtar da kai shine wato sunnar da Allah ya fahimtar da annabi sallallahu alaihi wasallam wala takun lil kha'inina hasima kada ka zama kare wanda suke mahayanta ne su kamar ayyuka ya kawo dazu an muka kawo an sallallahu ilaika zikra litubayyana lin nasi ma nuzila ilaihim wal alama tafakkaru Allah ya saukar da alqur'ani don manzo Allah sama yau mutane bayani kenan ba dan ya bada lafazin kadai ba yawa haka nan wa ma anzalna alayka alkitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun wa ma sauka maka da alqur'ani ba sai dan kai musu bayanin sabanin abinda suka yi sabani a cikin sa kuma dan ya zama shari'a da rahama ga mutanen suke da imani a takaice dai annabi sallallahu alaihi wasallama shine mafi fitin wanda ya fassara wato alqur'ani mai girma a inda duk ba a samu alqur'ani ya fassara kansa da kansa ba kuma hatta inda qur'ani ya fassara kansa da kansa ana iya samun ƙarin bayani kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara fayyace abin to saboda haka in ana son fahimta alqur'ani kikkiawar fahimta to dole ne a koma wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama menene ya faɗa da menene ya fassara abinda yake a dunkule a cikin alqur'ani Allah ta'ala ya umarni a yi sallah ya yi umarni ayi zakka wa aqimu salata wa atu zakka ku tsaye da sallah ku bada zakka amma manzo Allah sama shine Allah ya dora wa nauyin fasfayyace wadannan abubuwa to kenan kaga dole da sunna sa za a fassara dukkanin nassoshi da suka zo a dungule cikin ijmali duk wannan muna gani a cikin tafsirai na malaman sunna ahlus sunna wal jamaa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wannan hadisi ingantacce da imam abu dauda ya rawaito yake cewa ala wa inni utitu alqur'ana wa mislahu ma'ahu ku saurara kuji lalle an bani alqur'ani da kuma kwatankwacin sa tare da shi wato yana nufin sunna hadisi ne abu dauda ya rawaito shi kuma ingantacce to kaga wanda yake cewa zai iya fahimtar alqur'ani daga larabcin sa kawai daga wani tarkibi ko kuma iya misali balaga azanci na iya harshen larabci kurum ba tare da komawa zuwa ga shi alqur'anin kansa ba idan ya fassara junansa ko kuma ba tare da koma zuwa ga sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba to wannan babu yadda za a yi ya zama akan tafarki madaidaici ko babu yadda za a yi mai wannan salo ya ainihin dace da gaskiya kenan da abin da ake nufi zaka nemi tafsirin alqur'ani daga cikin alqur'ani in baka samu ba ka nema daga sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisai ingantattu ko da ki an rawaito hadisai masu dimbin yawa sosai a cikin tafsiri har imam ahmad rahimahullah yake cewa da yawa mafi yawa hadisan da ake rawaitowa a cikin tafsiri da ifai ne kuma ba su da asali haka nan waɗanda ake rawaitowa a cikin magazi misali da labaran yaƙi da suka auku haka nan abin da shafi manake darajojin wa'ansu mutane ko garuruwa yana nufin dai da yawa masu rauni ne ba duka ba dole sai an yi takatsantsan ana nufin komawa zuwa ga sunna ingantacciya karɓaɓɓiya kamar da zamu gani a cikin ingantattun littattafai na tafsiri musamman na kusa da mu wanda ke fi mutanawali a jina wato zamu iya muna ta'amuli da shi kullu ajrus tafsirin ibnu kasir rahimahullah wanda yayi bakin kokarin sa wajen ganin ya fassara alqur'ani da alqur'an ya fassara ainihin alqur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ma ainihin fahimtar magabata na kwarai yace to in baka ga baka samu alqur'ani ba sai ka koma sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa mu'az annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mu'az ibn jabal rahimahullah lokacin da ya tura shi kasar yaman yace masa idan ka je wurin su da me zaka yi hukunci dan mai hukunci da mai fatawa da mai tafsiri da mai wa'azi dukkan su dai sakon Allah suke isarwa ibn al-qayyim rahimahullah a cikin abin nan ilamul waqi'in yana cewa lalle ne mai fatawa ya ji a ransa cewa yana magana ne yana ainihin tsaye ne a madadin Allah subhanahu wataala da manzansa wajen isar da saƙo wajen isar da hukunci to ya san nauyin abin da ke a kansa to ballantana in fassara alqur'ani mutum zai yi in fassara sunna mutum zai yi kaga akwai buƙatar takatsantsan sai ce masa to da me zaka yi hukunci mu'az yace bi kitabillah da littafin Allah don matsalar da ta so gabana abin da zai fara dubawa littafin Allah madaukin sarki yace in baka samu ba ba yace da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to in baka samu ba ba sai yace to zan yi ijtihadi fahimtata fahimtar ibn al-qayyim yake cewa a littafin ilamul waqi'in ya kawo misalai da yawa fasaloli da yawa sahabbai irin su mu'az ibn mas'ud ibn abbas ali da khalifofi hudu da sauransu yadda suka yi amfani da fahimta ta istinbadi ba fahimta ta son rai ba abinda ake kokarin fitar da hukunci daga abinda aka fahimta daga alqur'ani da hadisi to shine abinda shi yake nufi ijtihadu ra'ayi ma'ana zai yi kokari in ga nayi kiyasi na ijtihadi dan in fito da hukunci to yace sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda kike rijina wato ya taba ni haka domin ya an karar da ni cewa ya gamsu da abin da ni na faɗa yace godiya ta tafi daga Allah wanda ya datar da manzo Allah manzo Allah wato je ka da manzo Allah kenan kan abin da ya gamsar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi yana cikin masani da kuma suna da isnadi mai inganci inji Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wato ma'ana dai kenan wanda zai fassara alqur'ani dole ne ya duba alqur'ani da farko dole ya duba sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mataki na biyu in misali bai samu wannan ba to sannan sai ya dawo kuma abinda sahabbai radwanullahi alaihim wanda su ne anin suka yi gogayya da alqur'ani suka karbe shi da dimin sa a bakin wanda aka saukarwa shi su suka fi cancantar fahimtar sa anin kan dace mu'az ɗaya ne daga cikin su har ma ɗaya ne daga cikin zababbun masanan alqur'ani wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wasiya cewa a koyi alqur'ani daga wurin sa to a lokacin idan ba mu samu tafsiri daga alqur'ani ko sunna ba to sai mu koma zuwa ga maganganun sahabbai don su suka fi sanin alqur'ani sun ga alamun sun ga anin yalece ne ce waɗanda su ne suka keɓanta da wannan komai fahimtar mutum da kaifin basirar sa idan daga baya a bayan su ya zamani akwai abubuwan da za su fi shi fahimta babu makawa dan da su ganau ne ba tiyo ba amma kowa ya zo ne daga baya dai san al-khabaru kal mu'ayyan da abinda aka baka labari bai zama kamar abinda ka ganshi gaba da gaba ba saboda haka su ne suka fi fahimta yawancin asbabun nuzul sababan saukar alqur'ani ta dalilin su ne akan su ne abubuwan suka faru galibi tattare da su ne to sai a koma zuwa gare su ya Allah ya ba su fahimta cikakkiya ilimi sahihi musamman ma manyan malamai a cikin su kamar khalifofi hudu Abubakar Umar Usman Ali Allah ya rasu haka nan irin su Abdullahi dan Mas'ud Ibn Abbas Ibn Mas'ud cewa yake yi ba mota alqur'ani fatan fati ya san yaushe ta sauka kuma a ina ta sauka a wani lokaci ma ta sauka hada ka shi ke cewa inda ya san akwai wani gari da in ya haura kumi ya dinga korawa zai je ya samu wani malamin da ya fi shi sanin alqur'ani to da ya tafi dan ya koya a gurin sa kamar bai sani ba wannan yana fada tahaddusan min himmatillah to kaga wannan shi yasa suka gadar mana da wannan ilimi sahihi tunda al'ummar da za a ce ko kuma mutanen da za a ce ga waɗannan ilmummuka ga wannan alkhairi da waɗannan bayan Allah suka gadar mana irin sai Ibn Abbas habrul umma tarjuman alquran wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a Allahumma faqihhu fi din wa 'allimhu ta'wil ya masa wannan addu'a amma a ce an bar waɗannan duka an koma ana karanta tafsirul ayyashi cikin malaman shi'a da makamantansu ko an koma ana karanta tafsir at-tafsirul ishari tafsiri wanda yake dauke da isharo irin na sufai ka karade shafuffuka da yawa baka ga maganar sahabi ba baka ga wani hadisi sahihi ba baka ga wata magana wace ta ji ba ko wace take dacewa da fitara ba amma kuma a ce maka alqur'ani ake so a fahimta mu yi wa Allah subhanahu wataala godiya da ya mana baiwa da riko da wannan ainihin wato tafarki na sunna mutane ba sa fahimtar baiwar da Allah ya musu sau da yawa saboda suna karancin mulahaza lura da kure ko kuma batan da waɗansu suke a ciki muna roƙon Allah ya datar da mu sannan rahimahullah yake cewa Sheikh Sam idan baka samu tafsirin alqur'ani ba baka same shi a sunna ba haka nan baka samu to sai ka dawo kuma baka same shi a wurin sahabbai ba ma'ana ba a samu maganganun sahabbai da suka fassara wannan aya ba ko kuma wannan gudu da kike bukata ba to da yawa daga cikin malamai sun koma zuwa ga a'imma na ainihin wato tabi'ai manyan tabi'ai waɗanda suka karanta alqur'ani a wurin sahabbai to an koma zuwa gare su wajen fahimtar tafsirin alqur'ani mai girma musamman su ma waɗanda aka san su da cewa sun zauna sun yi karatu a wurin manyan sahabbai kamar irin su Sa'id ibn Jubayr kaga Almajiri ibn Abbas ne radiyallahu anhu shi mutum ne bakar fata kuma asalin sa maulana irin yantattun nan amma Allah ya bashi karatu na alqur'ani da sanin sunna da sanin tafsiri sai ya zama madaukaki yawa inna Allaha la yarfa'u bi hadha alqur'ani aqwaman wa yad'u bihi akharin Allah ya dauka wasu mutane da wannan alqur'ani in sun kidimta masa sun fahimci sun aike da shi to abin da ya faru kenan ga irin su Sa'id ibn Jubayr da wanda suke kafin sa irin su Sa'id Maula Azim Abi Huzaifa da makamantansu sannan waɗansu kuma suna ƙasƙanta saboda sun juya wa shari'ar alqur'ani baya irin su Ikrima, Maula ibn Abbas, Yusuf Ata ibn Abi Rabah, Hassan al-Basri, Masruq, Sa'id ibn al-Musayyib, Abu al-Aliya, Rabi ibn Anas da makamantan su. Waɗannan babu shakka sun koyi Al-Qur'ani a wurin sahabbai wanda sahabbai kuma su a wurin Manzo sallallahu alaihi wasallam suka koyi Al-Qur'ani musamman irin su Mujahid ibn Jabr wanda yayi karatu Al-Qur'ani da gaske yake cewa sau uku sana sauka shi da Ibn Abbas kowace aya sai ya tambayi Ibn Abbas ya masa fassara mu a yanzu da muke kan karambanin fassara wani mu ma wasu mu da yawa daidaita tarjuma da ake yi a makaranta misali malami yana kanabi a karanta aje aje ma wani bai yi ba gangantawa Qur'an ake yi misali akwai fassarar Turanci irin Yusuf Ali akwai fassarar Hausa da sauransu da dan abin da kuma aka tabbata aka kakkama aka harhada wani lokaci ma sai za a tafi tafsirin kuma misali jiko da a wani kasar ne haka dai a harhada to kaga bai da za a yi gwada yadda za mu samu tawfiki da fa'ida da tasiri ainihin da ainihin magabata kuma waɗanda suka kwaikwayi irin wannan salo Ibn Mujahid yake cewa sauka muka yi da Ibn Abbas tun daga Fatiha nasi al-Fatiha bakar har nasi tare da Ibn Abbas to waɗannan bayan Allah in ba a samu nasi na hadisi ba ba a samu fassara ta sahabbai ba ana komawa zuwa gare su duk da cewa maganganun su ba hujja ce kai tsaye da bai halatta a saba mata ba in akwai dalili ba musamman in an samu sabani in wani sahabi ko wani tabi'i ya faɗi fahimtarsa a wani tafsiri wani kuma ya fahimci sabani to ana neman tarjihi bai zama dole ainihin maganar wani ta zama hujja akan wani ba amma in sun yi ijma'i to lallai bai kamata a farke ijma'in su ba dole maganar za ta zama hujja saboda haka dai abin da ake nufi lalle ne wanda ke son fahimta Al-Qur'ani ya duba Al-Qur'ani da farko yawa sannan ya dawo ya duba sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam hadisai ingantattu na maganganunsa da ayyukansa sannan ya dawo ya duba yanda sahabbai suka fassara Al-Qur'ani suka fahimce shi in ba a samu fassara ta sahabbai ba a dawo zuwa ga ainihin tabi'ai wannan shine abin da zaka samu a manyan tafsirai irin tafsir Ibn Jarir al-Tabari Ibn Jarir al-Tabari imamu mufassiri wanda ya rasu shekara ta 311 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam babu shakka ya rawaito hadisai da yawa marfu'ai daga maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam da ayyukansa kuma ya rawaito maganganu da yawa na sahabbai da tabi'ai akwai asar sama da 34 a ciki tsakanin waɗannan a wannan tafsiri nasa shi kadai haka malaman sunna irin su Ibn Abi Hatim da makamantansu suka tanaji fassara ta gaskiya ta littafin Allah to malamai na sunna daga baya waɗanda suka kwaikwayi waɗannan manyan bayin Allah irin su Ibn Kathir a karnonin tsakiya Ibn Kathir malami ne na karni na 8 to yayi kokari akwai ire-irensa daga cikin maluma waɗanda suka yi tafsirai waɗanda suke masu kyau da inganci irin su al-Imam al-Baghawi wanda ya gabaci irin su Ibn Kathir su Ibn Taymiyya mai ma'alimu sunna mai ma'alimu tanzil tafsir ma'alimu tanzil wanda asali tafsirin sa'alibi ne ya ikhtisari ya gyara shi to waɗannan tafsirai sun tattara abin da ake bukata na ainihin fahimtar al-Qur'ani da sunna da kuma fahimtar fassarar magaba wato fahimtar al-Qur'ani ta fiskar fassara ta sunna da kuma maganganun magabata kamar tafsirin Qurtubi wanda shi ma yana ɗaya daga cikin tafsirai ko da yake ba za a ce yana cikin magabata na farko ba amma dai yana cikin waɗanda suka daɗe cikin malamai magabata ɗin wanda tafsirinsa malamai suke yaba ne da cewa babu ra'ayoyi na bid'a ko kaɗan a cikin wannan tafsiri zanzurutun ilimi ne na sunna da kuma fiqhu na shari'a a ciki to babu shakka dole ne in muna son mu kauce wa dukkan wani abu na wasanni dukkan wani abu na kuskure dukkan wani abu na sakaci na sa rai to sai mun lazimci wannan manhaji wanda waɗannan bayan Allah managarta tunda kan sahaba annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa sahabbai da tabi'ai din suka tafi akan sa aka zo kan a'imma malaman hadisi da malaman fiqh na furu'a da su duka suka tafi suka dabba kashi to wannan shine in ba mu samu nasi na fassarar waɗannan ba to ba a fassara alqur'ani da wuya ma mai bincike ya bincika ya rasa fassara ta sunna ko fassara wani sahabi ko wani tabi'i wanda zai iya dogara ya samu ainihin natsuwa da ita ba a kaddara ma an samu haka to sai a koma zuwa ga lugar alqur'ani abinda ake fahimta na sanan alqur'ani salo alqur'ani da sunna abinda ake fahimta na manufofin alqur'ani da sunna lugar larabci ta asali ko kuma asalin abinda ya dace da maganganun sahabbai to sai a dora ainihin fassara akan wannan madadin ainihin wato aida awar fahimtar wani abu daga wata ishara ta sufaye misali ko kuma wata fassara da waɗansu a imma na ahlul bid'ah za su yi shi ne sai mutane yake cewa amma fassara alqur'ani da gundarin ra'ayi kawai wato ma'ana ba tare da an dubi alqur'ani ba ba tare da an duba sunna ba ba tare da an duba fassarar magabatan sahabbai tabi'ai da waɗanda suka nakalta daga gurin su ba wannan haramun ne kakan haramun ne domin ai ba karamar kasada bace ba karamar barna bace ba ai hanya ce da za ta bari zuwa ga ake kire maganar da ba ta da alaka da ubangiji ko addinin sa a dangantawa Allah subhanahu wataala ibnu abbas radiyallahu anhu ya rawaito hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa man kala fil qur'ani bi ra'ayhi falyatabawwa maqadahu minan nar wanda ya fadi wani abu alqur'ani da ra'ayin sa to maza ya sauka bi ma'ana zai sauka gurin zaman sa a wuta wutar jahannama Allah ka tsare ni wato ma'ana mutum ya zamanto kawai saboda ya iya larabci kawai ba tare da jingina da kowane nasi ba na alqur'ani ko hadisin ba ko fassarar magabata din ba tare da duba ainihin maqasid na alqur'ani da sunna ba kawai ya yi tunani kawai ya fadi abin da yake gani shi ya fahimta sa kenan to wannan haramun ne akwai narko mai tsanani jindin dan Abdullah Allah da shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kala fil qur'ani bi ra'ayi fa asaba faqad akhta wanda ya fadi ra'ayin sa alqur'ani kawai ra'ayin sa ya fada bai bincike komai ba bai duba ainihin fassarar magabata din ba bai duba komai ba kawai ya fada ganda yake ganin shine ko da ma yana nufin yayi daidai Qur'ani ya fi gaba ai haka a faɗi wani ayi ai masa haka yace to ko da yayi daidai ma to yayi kuskure ai ko da ma a fatoyi misali na hukunce na furu'a ai ba zai mutum yace bari ya shati faɗi ya kwatanta abu kaza ya faɗa shi a ra'ayinsa haramun ne mutum yayi haka ko da ko abin ya zama daidai ai ba zai halarta ba likita misali yace ah to shikenan bari in gwada bari in canka ya dirka mutum magunguna ko da a ce misali an yi sa'a wanda aka ba shi magani ya warke to wannan haramun ne yayi haka domin idan aka yi rashin sa'a ya mutu ko ya jikata to lalle shi mas'ul ne akan wannan to ina ga fassarar littafin Allah ina ga fassarar sunan manzo ko fassarar littafin sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda mutum ya faɗi ra'ayinsa tsoransa da yawa wannan yana samu musamman a wannan lokaci namu wanda muke da ganda da karanci wallahi da abin da nake duk da ina tausaya wa kaina ina ganin raunin kaina matuƙa amma wani lokaci aka ce min an tura wani tafsiri to sai in ga cewa ba ka san mutum a harka ta ilimi ba ba sana'arsa ba ce ba aikinsa ba ce ba ne ba ya da gami da karatu sai lokacin tafsiri sai a ce wani ma zai iya wai sai a zauna ana mutu a ce wani ma zai iya kaji misali kamar a ce ne ku ba wani ba mutane magani ai muna gani zai iya ya yi firamare ko ya yi sakandare misali ai ko a karance yan takardu da yake karanta ma ba zai kasa karanta wani abu zai iya ba wa mutane magani ba yanzu a masu hankali za su yaka sai littafin Allah ne wanda yake dauke da tafarki na shari'a aqidar al'umma da ibadarta da komai da komai tsiranta duniya da lahira a tsiranta da jahannama a rabota da shiga aljanna duka alqur'ani ne da sunna da tafassara shi amma ai wasare dai ai sakaci a ce wai za a fassara shi ba tare da ainihin an koma wa asali ba wannan akwai hadari ba karami ba saboda haka yan uwa lalle wajibi ne ya zama tilas ga wanda zai ta samma fassara ta kan Allah mai sarki kiyayewa da taka tsantsan har ila yau daga kirkira zan hadisai da hadisai masu rauni duk da suka yawaita suka bazu da yawa a cikin littafin tafsiri da yawa musamman na yan bid'a abin da muke nufi anan kada mutum ya zama wato a wajen da yake laikinsa da karanta da tafai na tafsiri domin mutum ya yalwata fahimtarsa kada mutum ya karanta kowane littafi karatun tafai na yan bid'a da tafai irin na mutane masu karkata akwai hadari a ciki in ba ga wanda zai iya mayyaze ingantattun maganganu da masu rauni ba wannan ko ka gama wayaci ne saboda haka mutum ya mayar da hankali wajen duba wa da wada'a cikin littafin sunna kamar sai da muka bayar misali Ibn Kathir misali kamar tafsirin Fathul Qadir irin na Shawkani misali irin su ma'alimu tanzil na al-Imam al-Baghawi irin tafsirul Qurtubi yawa irin tafsirai da aka yi su na baya baya tafsirul Karim ar-Rahman wanda yake tafsiri ijmali na al-Qur'ani in kana duba wa'annan insha Allah dukkansu tafsirai ne wanda suke masu kyau kuma wanda suke akan salo na sunna ba za ka samu bid'a ba dewa ko da ma an kawo hadisai masu rauni to za ga an yi bayanan da ke nuna ainihin raunin su kuma galibi ba za a kawo hadisai da suke bayuwa zuwa ga mai da mutum ɗan bid'a ba amma misalin ka karanta tafsirin ɗan Shi'a ko ka karanta tafsiri irin na misali ɗan bid'a sufaye musamman hula ɗin su to sai ga hadisan da ba su tushe ana kawo su to wannan suna daga cikin abubuwan da ke ba da gudunmawa wajen karkatar da aqidun al'umma kuma da yawa mutane suna karantawa ba tare da sun kula ba yawa in kana son karanta wani littafi ko da ni tafsiri ko ba tafsiri ba wanda baka tantance matsayinsa ba yi kokari ka koma wa waɗanda suka san waɗannan abubuwa fiye da kai ka nemi shawarar su menene matsayin wannan tafsiri menene matsayin wannan littafi menene matsayin wannan kaza to sai a baka shawara yawa ko kuma ina son in yi mudala'a ina son in yi tafsiri ko kaza waɗanne littafai zan duba a bangaren tafsiri a hadisi me zan duba ya taimake ni a tarihi me zan duba ka san musamman kissoshi suma wani fanni ne wanda ya kamata aita katsar da su kamar da mu ishara a gaban kada insha Allah sannan lalle mu lura da hadisai da yawa da ake kawo su a targhib wa tarhib kwadaitarwa da tsoratarwa ko kuma fada'il zama shari wanda ya yi tafin kashaf ko tafsirin baydawi misali ko irin abu sa'ud al-amadi da makamantansu a fada'il suwar sun kawo hadisi ko hadisai kagaggu wanda ba su da asali kuma an rubuta mutane suna karantawa ba daidai ba ne mutane su zauna a gabanka kamar da Ibn al-Jawzi ke cewa ba daidai ba ne ka karanto musu hadisi a fada'il al-Qur'an ko fada'il suwar kana cikin tafsiri hadisin da bai da tushe ka nuna musu kaman ma kawai sun shiga aljanna ko za su shiga saboda yadda za ka ga hadisan sun nuna maka abin sharasha alhali annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗi harafi ko ɗaya ba ba daidai bane zai zama yaudara da kuma batar da mutane a faɗa wa mutane abin da zai amfane su a karanta hadisai da za su goyi bayan su fassara su fayyace alqur'ani a aikace saboda haka dai abinda ya kamata shine mu yi kokarin fahimta alqur'ani da alqur'ani fahimtar alqur'ani da sunna mu fahimtar alqur'ani da fahimtar sahabbai tabi'ai har zuwa tabi'an tabi'ai domin su ne qurun al-mufaddala wa'inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairul quruni qarni summa allazina yaduna summa allazina yaduna Imran yake cewa yayi kokwanto sau biyu ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa summa allazina yalunum ko sau uku ala kulli hali wancan zamanin waɗanda suka rayu a wancan zamani kuma suke akan manhaji na sunna su suka bi dajewa su jagorance mu wajen fahimtar sunna kuma abin da muke karantawa a waɗannan zamuna na baya-baya abin da zai taimake mu shine akwai kamar da ambata dimbin da tafai da aka rubuta a tafsiri ne a aqida ne a kowane far'i na ilmumukan addini to amma komawa waɗancan na magabata na kware inda manganun su shine abin da zai zama simabul aman ganuwa da za ta amintar da mu don haka mu yi bakin kokarin wajen gani mun wa kanmu ainihin kariya daga abubuwa marasa kyau a wannan fage na tafsiri ko kuma da'awa kira zuwa ga Allah madaukakin sarki ya zama mun amfana ko mun amfanar kuma yana daga cikin abin da ya zama dole domin tafsiri ya zamanto wato tafsirin Qur'ani mai girma ya zamanto a bisa tafarki na sunna madaukakiya ya zama ba a bar tafarki na magabata na kwarai ba a nesantar da tafsiri daga hadisai irin na Isra'iliyat kissoshi na Isra'iliyat da labaransu in ba gurgurdan da sahibu shar'i yayi izini a ciki ba abinda ake nufi da Isra'iliyat sune ababen da ake rawaitowa cewa zamanin annabi Musa zamanin annabi wani zamanin annabawa magabata abu kaza ya faru abu kaza ya faru akwai wannan tema a cikin tafsirai ana kuma karanta shi da yawa na san wasu wuraren ma abinda suka fi so ma wajen zuwa majalisar tafsiri shine karanta irin wannan kissoshi a karanta dukkan labarai waɗanda ba su da asali to in kana son ka burge mutane ka kayatar da su to ka karanta musu irin wannan labarin to wanda kuma da yawa ba su inganta ba da yawa ma suna kawo munana ladabi a haƙin waɗansu daga cikin bayan Allah ainihin masu daraja annabawa da manzanni kamar kissar annabi Dawud alaihi salam da abin da ake cewa na kuskurensa ya ga matar wani daga cikin sojojinsa ta burge shi ya taraya masa cewa ya zai matar ta dawo hannunsa ya tura mijinta ya jagoranci wani yaki aka kashe shi daga baya karshe matar ta zo ta zama matarsa a kasa irin waɗannan abubuwa ko annabi Suleiman a ce wani aljani ya mai gurbinsa a mulkinsa saboda mulkinsa yana cikin zobe abubuwa da yawa suna nan an yi su tafsirin sa'alibi an ce yana da irin wannan da yawa ibnu abinan imamu al-bagawi shine ya tsarkake shi ya cire irin abubuwan da yawa ibnu kasir rahimahullah ya faɗa a muqaddimar tafsirinsa bayan da ya faɗi ya ambata hadisin da yazo ballagu anni walau ayatan wa hadithu an bani isra'ila wala haraja ومن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار ko isan mun ko da aya daya ce kuka sani a madadina inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko bada labari game da bani Isra'ila babu laifi kuma wanda ya man kariya da gangan to zai sauka masaukin sa a wutar jahannama wannan hadisi ne wanda yake ingantacce to amma wannan wayan Isra'iliya din labaran ko da za a bada su to ba wai dan su zama hujja ko jigo a wajen fassara alqur'ani bane ba ko tabbatar da wani hukunci bane ba a ana faɗar su ne dan su karfafi wani abu wanda yake ainihin akwai shi in suna da wato alamar inganci kuma yace sun kasu kashi uku na farko akwai abinda in an faɗe shi yana da abin da ya tabbatar da shi ainihin a wurin alqur'ani ya tabbatar da shi akwai kuma abinda yake mun san ƙarya ne saboda ya saba wa abinda alqur'ani ya faɗa sannan akwai kuma abinda qur'ani bai tabbatar da shi ba ko sunna ko bai kore shi ba to irin wannan shine abinda ya halatta ambace shi amma ko ba za a zubar da shi hujja ba abinda kuma dama shari'ar mu ta tabbatar da shi ai za mu tabbatar da shi domin shari'ar mu kawai ba dan wancan shari'ar ba saboda haka ba a mai da Isra'iliya ya zama wani abin dogaro ko kuma wani abin kafa hujja da shi ko kuma tarbiyantar da kai ko tarbiyantar da jama'a yawa abinda ma ya inganta ana faɗar sa kawai dan dai a ɗebe kewa amma ba zai zama hujja mai cin gashin kanta ba al-Allama Ahmad Shakir babban malamin hadisi ne a shekarun baya kusan kamar yadda Albani ya shahara daga baya shi ma Ahmad Shakir ya shahara ya rubuce da dama daga ciki akwai sharhin Musnad da yayi da wasu tafai da yawa ya yi ta'liki da takriri tafai da yawa yake cewa abin mamaki yaya za a ce mu musulmi mun mayar da maganganun wato ahlul kitabi ya zama fassara su zama fassara littafin Allah madaukakin sarki mu fa littafin alqur'ani Allah ya ba mu labari cewa ya tabbatar mana cewa ya tsare shi ba wani kuskure da zai shigo cikin sa babu wani abu zai shiga cikin sanabar nan to ya zamu dauko maganganun mutanen da Allah ya tabbatar mana cewa yuharrifuna al-kalima amma wadi'i wani wuri ne ba da mawadi'i mutane suka cancanta kalmomin Allah a barin inda Allah ya ajiye su amma mu mayar da maganganun su fasara al-Qur'ani tsareri akaga bai yi ba bai haɗu ba kai mai sahihin littafi lafiyayyen littafi ingantaccen littafi ka koma sunnar manzon ka sallallahu alaihi wasallam ka koma fahimtar magabata na kware da suka sadautar da sadakar da komai nasu wajen tabbatar da alqur'ani to sai ka samu dacewa amma yanzu ka zo mutanen da Allah ya baka labarin maha'inta ne kuma ka nemi fasarar littafin ka tsarare a wurin su ai kaga za su bawdar da kai ko ba haka ba wannan fahimta ta za ta yi bawdar da kai to akwai abin da yafi wannan kyau ma da Ibn Abin al-Imam al-Bukhari ya rawaito daga Ibn Abbas a sahihin sa a wuri uku cikin Sahih al-Bukhari al-Imam al-Bukhari ya ambata wannan magana ta Ibn Abbas yake cewa ya jama'ar musulmi magana Ibn Abbas din kenan ya za ku dinga tambayar ahlul kitabi game da wani abu alhali littafin al-Qur'ani wanda Allah ya saukar muku akan annabinsa shine sabon labari daga Allah ai Qur'ani shine sabo da yazo da dimdimin sa misali ya fi zama sabon sabunta akan waɗannan tafai da suka wuce kuna karanta shi tsantsarsa ba gauraya shi da komai ba Allah ya ba ku labari cewa ahlul kitabi sun canja littafin Allah sun jirkita shi sun rubuta ma da hannayensu sun rubuta tafai suka ce wannan daga Allah ne don su samu amfani duniya dan kadan duba Allah ta'ala ya ba mu wannan ko ishtara bi ayati la samana qalilan haka Allah ya sifanta su yanzu abin da yaso muku na ilimi daga Allah da manzansa bai wadatar da ku ba a barin tambayar su gashi kuma mu ba mu ga suna tambayar ku ba wannan bai kamata ku hankalta da wannan ba kaga wannan bayani ne wanda ke mai gamsarwa mai kama hankali daga habrul umma Ibn Abbas radiyallahu anhu ma da yake kwabar al'umma a barin komawa zuwa ga kisas ko isra'iliyan malami Allah ya kansu misali doktor Abu Shuba wani babban malami a Jami'ar Al-Azhar ya littafi hafin babban littafi wanda ya magana akan al-isra'iliyan da kuma hukuncin abin nan bayani akan su haka az-zahabi mai tafsir wa mufassirun ya kawo maganganu da yawa ina abin da ya shafi wannan ya kamata mu koma wanda tafai da mu gane illar wa'annan abubuwa kamar haka ƴan uwa wanda yake sanya magana a tafsirin alqur'ani mai girma dole ne ya ji a ransa a zuciyarsa cewa fa nauyin yana da nauyi sosai a kansa in yayi sakaci ko kuma ya faɗi maganar da ya san bai da wata madogara daga Allah ko manzansa ya fassara alqur'ani da shi misali madadin mutum baya tana komai da ya karanta ko kuma zai dauka domin mu abinda muke ai hikayar tafsiri muke ko ba haka ba tafsiri muke na cin gashin kanmu ba amma duk da wannan wani lokaci sai kaga mun yi ganda mun kasa komawa mu bibi abinda malaman suka faɗa ko ba haka ba ai mu hikayatuwa muke to in ya zama mutum wannan din ma ya gagare mu ba za mu yi wannan ba idan zamu faɗi abin zamu faɗa wani lokaci har a nemi ƙarin bayani mai ta tsawaitawa wani lokaci sai kaga aya guda ko abin da ya kama da haka mun yi ta sharhi mun yi ta bayani wannan ta ja wannan wannan ta ja wannan har mu fita daga haddi to mu san cewa nauyin yana da nauyi tabi'a tana da nauyi dan haka lalle ne mu iyakar yin mu kada mu dora wa zancan Allah abinda ba shi yake ani nafi ba kada mu dora wa zancan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abinda ba shi yake nafi ba kada mu mayar da majalisan tafsirin alqur'ani wurare na barkwanci wurare na misali hauragiya wurare na abubuwa da mala anas Allah ya saka masa yayi ambata misalai nuna wata kulliya ta duniya da wani abu da zai dauke hankalin mutane a barin lubbin ko ruhin alqur'ani da sakonsa da alakanta zukatan bayi da shi zuwa ga wasu abubuwa daban mu guji wannan nauyin yana da nauyi mu ji tsoron Allah a barin wannan kamar da muka ambata Ibn al-Qayyim rahimahullah yana cewa duk fa wanda zai magana ya fatawa ko ya alƙalanci ko ya tafsiri ko ya duk wani abu da zai fada to in a cikin addinin Allah ne to yana fada ne a madadin Allah da manzansa so ba haka bane kuma yana sada bayi ne da ubangijin su to yaji tsoran kada sai da shi gobe lahira in ji Ibn al-Qayyim a ce masa me yasa ka fadi kaza alhali ka san ba shi nake nufi ba ko kuma baka san shi nake nufi ba kaga mutum in yayi da gangan yayi da gangan in kuma mutum bai cancanta da yayi ba to me yasa shi dan ya zama harka baka san ta ba ke karrafa maka abin da ba za ka iya ba don haka mu guje wannan babu makawa ya koyon kuwa zai magana ainin a cikin litafa to yi kokarin tana da guzuri na ilmin muka da za su taimake shi akan fahimta abin da ake nufi daga littafin Allah madaukakin sarki ko da ke ba tafsiri ne tafsiri ne da za ka rubuta tafsiri ba kaza amma dai akallanta ko da karatun ma ka karanta tafsirin wasu ne ka isar da sakon dole sai kana da tanadin da zai isa ko ba haka ba yawa ka san misali lugha gurgurdan abin da zai sa ka iya fassarawa daidai da lugar larabci ta irin ta alqur'ani ka san misali i'rabi ka san abin da ya shafi hadisai wanda suka shafi tafsirin da kuma hadisul ahkam ka san abin da ya shafi usul wasu abubuwa da yawa na ilmomi shi gan abin da al-Imam Suyuti ambata cikin da malamai da dama kamar Manarul Qattan abin da ya ambata cikin mabahis fi ulumul Qur'an da sauransu ka san abin da ya sawwaka wanda zai taimake ka ka san tarihi ka san mabi'a gaba ɗaya ta zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu duniya kafin sauraron Qur'ani yayin Qur'ani ya sauka kuma yayin Qur'ani ya yi tasiri akan al'umma gabaki ɗaya da wani salo aka karantar da mutane al-Qur'ani ya musu tasiri to da izinin Allah sai zama tafsiri ya zama mai amfani ilimin lugha abin da ya rata da ita ai shi Qur'ani lugha larabci ne ko ba haka ba to sab Allah ta'ala ya faɗa ce nazala biha ruhul amin ala qalbika li takuna min al-munzirin bilisan arabiy mubin to kaga akwai buƙatar sanin lugha larabci ainihin da kuma ingantacciyar fahimta ta lugha larabci akwai al-Imam Sha'ibi littafin sa al-muwafaqat fi usul al-shari'a wani kasataccen littafi ne a fannin sa a mujalladin sa na 4 inda ya magana akan adilla dalilai na shari'a yayi magana akan al-Qur'ani mai girma da kuma yadda za a fahimci al-Qur'ani mai girma to yayi magana akan ainihin al-Qur'ani mai girma shine dalili na farko kafin a zo sunna kafin a zo kuma gano na ijma'i da sauransu to ke cewa duniya mujtahidi ya fara akwai buƙatar fahimtar lugar larabci don akwai buƙatar wasa'awa ita shi harshen larabci yana da ainihin kamanceceniya ta shabuhi da yawa a kalmominsa da jumlolinsa saboda haka dole a san wannan in mutum bai da fahimta shi yasa malami suke rubutu a al-furuqul lugawiyya bambance-bambance na kalmomin larabci misali Abu Hilal al-Askari yana littafi a wannan fanni kamar al-Imam as-Sa'alibi yana da littafi akan wannan da malamai da yawa sun yi kokarin wajen ganin sun fassara mutane kalmomi masu kamanceceniya in kalma tazo kalma kaza in tazo a guri kaza kaza take nufi in tazo a guri kaza kaza take nufi bambance ba to sanin irin wannan yana taimakawa mutum ya fassara yadda ya kamata Imam Shadidi ya tautata ya matuka a cikin wannan guri ya yi bayani Al-Imam Zamakhshari wato Zamakhshari ko da ke wa Mu'tazili ne amma dai ya faɗi magana ta gaskiya a wani littafin sa na nahwu akwai littafin sa wata risala ce karamin littafi ne kuma tsakaici da ake kira Al-Mufassal a cike yake cewa manta hada tafsira kitabillah wanda duk ya tabo fassara littafin Allah wa huwa ghairu muribin alhani bai san i'rabi ba bai san nahwu ba faqad rakiba amya to wannan mutum ya hau makauliyan dabba shi makaho ne kuma dabba sama makauliya to ina za a je kenan garama in makaho ne in dabba tana gani musamman kamar in jaki ne shi hanyar da ya saba bi ko dare ko rana baya saba nan zai bi amma in dabba ta makance fa wata habba khabda ashwa zai dinga fagamniya fagamniyar mai dandini in duhu yayi wata kawwala alallah kuma zai wato kirkire zance ya jingina wa Allah alhali Allah ba haka yake nufi ba ko ba haka ba sai mutum ya hakiki ce Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza kaza Allah ya ce kaza Allah alhali shine bai tsaya ya fahimci abinda ake nufi ba saboda bai san i'rabi na alqur'ani ba bai san nahwun gurgurdan abin zai taimake shi ya fahimta ba duk da ba ana nufin dole mai fasara alqur'ani sai ya zama nahawiyun ba nahawiyi ba ya kware a fannin nahwu na wani abu ne daban amma dai sanin abinda zai taimake mutum a lugha da nahwu din anin wato yadda zai fassara daidai wannan dole ne wannan wajibi ne mutum ya bakin kokari yace wa kada ma huwa kasibun wa iftira'un wa hura kuma mutum zai iya faɗa abin da yake ƙarya ne kuma kirkira ne kuma zancen banza ne amma ya danganta wa misali alqur'ani abinda ya faɗa din saboda bai san i'rabi ba shi yasa irin su al-Imam al-Baqai suka yi tafai musamman akan i'rabul qur'an shi gudumawa da ya bayar kenan i'rabul qur'an littafi ne musamman babban littafi mujalladi guda i'rabul qur'an wurare da suka kamata duka ayi i'rabin su ana hawuci a qur'an to yayi wannan don taimakawa al'umma to ala kulli halin dai da ƙarshe duk da abubuwa bayanai a wannan fanni suna da yawa kuma abu ne da aka yi a gurguje ya kuyan kuwa lalle wajibi ne mafi yana daga mafi lazimtar abin da ke zama dole kyautata niyya in aka zo tafsiri ko aka zo da'awa ko aka zo wa'azi kuma a gaskata manufa tare da Allah ya zama abin da ake nufi shine samun yardar Allah yawa anfaati nasiha ga al'umma a gaya bayan Allah gaskiya manyan su da kananan su kada tumasanci ko kokarin faranta ma waɗansu mutane ko su wane ne kokarin tazallus neman kusaci a gurin waɗansu yasa a karkatar da harshe ko salo na magana ko yadda za a yi littafi ne na Allah ake karantawa sako ne na Allah da manzansa a faɗi abin da yake shine gaskiya domin Allah ya saukar da shi domin mutane a faɗa musu ko su karanta su tadabburi kitabun Allah inneka mubarakun liyadabbaru ayati wanda ta zakar ulul albab sai an faɗi gaskiyar mutane za su yi tunani mai kyau a kansa su haska kuma su gane gaskiya to in ba a yi wannan ba munan niyya ta shigo to lalle sai a samu rashin albarka sai madadin a samu yadda Allah sai fushin Allah ya shigo wannan shi yasa hasada take haifuwa tsakanin al'umma gaba da juna gasa da juna amma in ya zama yadda Allah wani cikin magabata yace in kana son zama lafiya to kan ji Allah da duk abin da kake yi saboda haka wani yayi kaza ya samu kaza ba ruwanka kai abin da kake so ka samu a wurin Allah ne ko ba haka ba kuma ka san ba wanda ya sai tare maka abin da Allah zai baka ko ba haka ba tawakkali ne ke gazawa mutane amma duk wani ya ji mun kaza kuwa ne ya samu kaza saboda haka bari shi ma ya san musalan da zai bi shi ma irin duk wannan a bar wannan a yi kokarin cetan kai kuma a cece al'umma musamman a wannan zamanin da muke ciki ina ji hankalin mu mataka mu yi kokarin komawa salo na magabata wajen fassara alqur'ani fassara ta gaskiya ba ta san zuciya ba mu yi kokarin cetan kanmu da ceto al'umma musamman algazo alfikri na makiya Allah da kuma dimbin yan bid'a da suka hayyako wa al'umma suke ta kokarin yakar mutane musamman awam gama garin mutane bibiya su ake ana tabbatar da su ana ta shirmantar da aqidunsu da ra'ayoyinsu ba da ibara to sannan abubuwa ne karkatar da tarbiyyar matasa ta hanyar hanyoyi daban-daban duk sun yawaita suna yawaita kenan akwai bukata ya ko yan uwa malami da daliban ilimi mulinka ainihin kokari kuma tsarkake zukatanmu mu nuna bukatuwar mu tsantsa zuwa ga Allah cewa ya taimake mu wannan harka ta mu Allah ya ba mu nasarar taimako akai yawa dabaran mu kade ba za ta isa ba sai gami da taimakon Allah dama da taimakon Allah ne amma babu shakka kada mu dauka cewa lamarin akwai wasa a ciki lamari ne jiddun gairu hasan abu ne wanda yake na gaske mu nufi ba da gudunmawa iyakar iyawar mu domin addinin Allah ya daukaka kalma Allah ta daukaka muna roƙon Allah ta'ala ya sanya mu cikin bayinsa waɗanda addinin musulunci zai samu ta goma shi ta dalilin mu Qur'ani ya ƙara samun habaka da bunƙasa alar mu'min mu ma'addata mu masu hidimar karantarwa kullun abin ya kafarata min rai wallahi wa'annan ma'addata gwanayen karatun Qur'ani da jawwada shi kokari suke karantar da yara ba dare ba rana yaran da za ka ga wani da yawa cikin ɗaliban wani baka san ubansa ba ko ba haka bane yaran ne kawai wani sai ka karanta da shekara da shekaru ubansa ba zai ce mu je ga wanda ke koya maka mun san wannan a karantawa Qur'ani a karantar wasu amma dai ana ta yi don me dan kokari ake anin addinin Allah ya ci gaba wanda suke tsaye akan hidimar addinin Allah ya gudana shugabanni masu nassa ma abubuwa ba da riba rana ayi wa'azi can aiki ne da yafi kowanne martaba a yau dama kuma shi ne aiki mafi daraja Allah in ya zabe kai baka wannan matsayi ne da sai wanda ya zaba to kada mu yi sakaci shedan ani ya gafalatar da mu akan waɗansu abubuwa tarkacen duniya ko wasu abubuwa waɗanda ba su isa komai ba waɗanda in ma an samu kuma me aka samu to dan lokaci ne kawai ran da aka ce ba kai ka kaddara ma ba wata tambaya za a maka wani ya wuce to amma in muka tsaya Allah ya taimake mu muka yi abin da zamu iya muka bi bayan magabatan mu na kwarai bi iznihi ta'ala zai zama rayuwar mu ta yi albarka bayan mu yayi kyau kuma mun haifar da alkhairi mun bar shi a baya wa'an kamar yanda wasu suka bar mana shi muka dora to haka nan mu ma sai mu wasu su dora akan nan Allah ya datar da mu Allah ya mana afwa ina roƙon Allah ya mana afwa ya datar da mu ya ba mu ainihin kyakkyawar cikawa nan zan dakata Allah ya mana afuwa Allah ya datar da mu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
ku tambaya mana karba Allah ku tambaya gudai to malam Allah ya saka da alkhairi a bisa wannan dogon tunatarwa kuma mai raƙa zuciya da kuma sa mutum shiga taitayinsa a tafiyan da yake Allah ya saka da alkhairi gabanin shi malam bagaji da shugabanci takarda zai girgire magana akwai tambaya guda biyu da waɗanda suka aiko kuma suna da muhimmanci mu karanta mai tambaya ta farko ce galibi ahlus sunna sun taƙaita a bisa tafsirin radul adhan shin takaituwa a kansa ga wanda ya fahimce shi daidai ne?
Menene a ƙarshe
ga wanda ya fahimce shi daidai ne?
To, abinda wannan ɗan uwa yake faɗa ko yake tambaya cewa da yawa ahlus sunna sun takaita a kan tafsirin Raddul Azhan na Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya ji kansa wanda asalinsa tafsirin Jalalaini ne amma dai akwai wasu abubuwan da ya gani cewa lallai babu shakka suna da nau'i na mukhalafa da sunna to ya yi kokarin ciccire irin wannan abubuwa wanda ba shi ne faruwa a wannan ba malamai da yawa sun yi irin wannan aiki ko na ni na ambata yanda al-Imam al-Baghawi rahimahullah ya gyara tafsirin al-Imam al-Sa'alibi yayi ma'alim tazil to wannan an samu irin wannan ina ganin abin da yasa da yawa aka dogara da shi ko aka fi raja'a a kansa saboda salon da shi ma da Allah ya kasa ya bi wajen saukaka ainihin tafsirin ko ba haka ba ake fahimtar sa cikin sauki wanda in ka koma misali tafsirin Jalalaini asalin sa to ya kawo mabahis na nahwu masu zurfi sosai wanda zaka yi ta karatu sai ka dauko bayani sai a datse ka nahwu da ke ciki in ba kwararre ba in ba mutakhassisi ba ba zaka yi warware shi ba shi yasa ma sawi wato yayi sharhi yayi wasu bai haka na Sulaiman Jamal Sheikh Sulaiman Jamal suka yi masa sharhi da hashiya domin warware wasu bayani to kaga yayin da ake son a fahimci gundarin tafsirin a awam baka buƙatar tsawaitawa a mabahisin na ko da ka sani ko ba haka ba to malam ya ci cire waɗannan abubuwan babu su gani da wuya ka gani sannan wasu manganu masu rauni da suke da alaka da Isra'iliya ya cicire wasu abubuwa duk irin wa'annan to sai zama kuma bisa salo na arabiyar mai kyau yawa da kuma abin da yake na aqida ta al-sunna ne abubuwa da yawa to wannan shi ya saka yawa saboda haka tafsiri ne wanda yake babu shakka yana da kyau da fa'ida amma cewa an takaita akan sa kadai wannan kuma kuskure ne yawa ana karanta tafsirai da yawa amma dai galibi shi din ake bi sai dai abubuwa da ke karantawa yanzu ba za ka dauko tafsirin Ibn Kathir ba ka zo ka biwa jama'a shi ko ba haka bane muna amfani da shi misali Ibn Kathir amma muka duba tafsirai da dama yawa Ibn Kathir ka dauko aya ibi sai ga ka shafuka da yawa misali bayanan din jama'a ma ba za su fahimci wannan ba abin yayi tsawo ko ba haka ba ta da salo da na karanta kuma da malamin Allah sai bayani ai ka karantar da mutane gurgudan yanda za su fahimta shine kuma al-alimur rabbani wanda ya san salon da zai bada sako yanda sakon zai isa ainihin a samu biyan bukata saboda haka ba daidai bane a ce an takaita akan tafsirin radul ashan akwai bukatar a fadada amma ina ganin abin da yasa aka dake da yawan amfani da shi saboda shi ne tafsiri muktasari kuma a bisa manhajin da aka gamsu da shi yawanci tafsiran suna da tsawo ko ba su da irin wannan tsari na tacewa da abin takaitawa din ba wannan shi ne abin da zan faɗa a wannan wallahi alam
sai mai tambaya ta biyu yace ina so malam ya faɗa mana littafin tafsiri da ya kamata malami ya duba da kuma irin littafin da bai kamata malami ya bincike akan sa da shi ba zai tafsiri
to wannan kan mun dan yi ishara akai wato saboda yanayin lokacin ne amma dai babu shakka misali in ka duba kamar na ambata tafsirin Ibn Kathir yana da kyau sosai tafsirin Ibn Kathir shine littafi mafi kyau da zai taimake ka wajen gane tafsirin alqur'ani a bisa salon da aka ambata tafsirin alqur'ani bil qur'an tafsiruhu bis sunna tafsiruhu bi aqwali wa ara'i ko kuma bi fahmi as-salaf as-salih yayi wannan kokari hatta abin da yake fahimtar ma'anar ijmali inda yake yi ko tarjihi duka bai fita daga manhajin ahlus-sunna ba wannan la ambata wannan kamar tafsirin Fathul Qadir na Shaukani wanda yayi shi a mujalladai biyar ko da kishi yana da wani abu yakan kawo akawa da yawa amma ko baya tarjihi to amma dai duk da haka ba za ka rasa fa'idar zaka samu ba tafsirin da sabuni ya tattara safatu tafasir wanda ta taro tafsirai da yawa shi ma yana taimakawa sosai da sosai wajen wannan akwai tafsirin da inda ana samun sa sosai zai taimaka sosai wato tafsirin Ibn Juzay mai alqawanin fiqhiyya wato abin nan at-tashil ake kira sa at-tashil fi ilmi at-tanzil wannan yana da kyau sosai idan za a same shi uwa ubale tafsirin al-imam al-qurtubi yawa kuma tafsirul karim ar-rahman na ainin as-sa'di shi tafsiri ne wanda yake tafsiri ijmali amma dai zai baka suran ne qur'ani yake nufi wanda kuma shine babban hadafi idan wayansu tafsirai sun taimake ka wajen gane mufradat na al-qur'ani shi kuma wannan zai suranta maka fahimta lafiyar fahimta ta al-sunna wal jama'a to irin wayannan tafsirai aka duba su insha Allah za su taimaka tafsirin ibn bid'a kuma suna nan da yawa wayanda wasu tafsirai ne na shi'a misali wasu kuma irin na sufaye da sauransu to wannan dole ne abuti ya ta kasatsan domin idan ba za ka iya kau misali abin nan raddi ko kuma warware shubhar da suke kawowa ba to sai su saka ka cikin abin nan matsala ko ba haka ba akwai tafsirin malaman shi'a da yawa ina son misali in zai yi a duba a tafsir wal mufassirun na az-zahabi duk ya kawo misalai na tafsiran ire-iren wa'annan da irin ma salo su na fassara ta son zuciya duka saboda haka idan ka dauki masu kyau to wannan ya wadatar da kai a bari dubawa wa'anda ba na garin ba wallahi alam Allah ya taimake mu
wala Allah saka da alkhairi wannan shine karshen takarda da malam yayi da kuma tambaya Allah ya saka da alkhairi yanzu an yi da abin magana a shi alkali magaji gwani da ya ji ciwon takarda ya kalkare mana kuma sannan sai mu tashi ana idan da sallar magriba za mu dora akan takarda ta uku insha Allah.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Na farko istidraki akan maganar mala Adamu da yace zan karkare maganar mala. Ai la yufta malikum fil madina. Sai dai mu ce Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi. Kuma abinda malam Adunkule karantar da mu ba a tafsirin alqur'ani ta hanyar hawan kawara. Iya tafsirin akwai matallafa da suke kewaye da alqur'anin abin da ya shafi ilimin lugha da ilimin hadisi da ilimin fiqh da makamantansu. To ko yaushe musulunci yana cin gajiyar duk wani ilimi da aka zo da shi na zamani, ko da an zo da shi ba dan musuluncin ba, Allah kuma yana amfanar da musulmai da shi. Kamar tambayar da aka yi nan a kayin takaituwa a kayin Raddul Azhan ila ma'anil Qur'an, idan muka lura da bayanan da malam ya mana, sauran manyan Qur'anan kowane daya akwai janibin da yafi karfi. Yanzu Ibn Kathir kowane malami in yazo yin tafsirin, to takassus bangaren da yafi kwarewa ba tare da yana sana ba shi yake tasiri a tafsirinsa. Ibn Kathir malamin hadisi sai zama da yazo yin tafsirin sa na tafsirul Qur'an al-Azim, ko shine tafsirin na Ibn Kathir da aka fi sani, amma sunan tafsirin tafsirul Qur'an al-Azim. Sai zama shi ake la'akari da shi a fagen tafsiri a matsayin tafsirul Qur'an bil hadith, saboda duk fassarar da malam ya kawo in kana neman hadisin da yake da alaka da aya, to Ibn Kathir zaka tafi. To kaga in kace zaka yi tafsiri da littafinsa na ɗaya iya bangaren hadisi ne ba masail fiqhiyya da suka yi ƙarfi, sannan istinbati na wannan masail din a cikin hadisi sai wanda ya zurfi, kaga za a takaita a wani janibi guda ɗaya ne. Sai zama sai dai ka ɗauke shi a babin gabar abin da za ka yi tafsiri, ka buɗe ka duba ya ƙara maka haske. Idan muka ɗauko tafsirul Qurtubi, shi ma ya yi shi ne kusan ala masailil fiqhiyya, duk wata mas'ala ta fiqhu Qurtubi idan ka je kusan ya kawo maganan ganin malamai irin su Mujahid, irin su Ikrima da makamantansu. Shi ne za a kama mas'ala an ce kaza an ce kaza, wanda sai ga a ƙarƙashin aya a wani ɗefi in an ɗau mas'ala guda ɗaya sai a kama mas'ala goma sha biyu sha biyar ashirin talatin. Shi ne maganar da malam ya yi ɗazu ko malam Anas ne cewa mutum ya gama tafsirin Azumi gaba ɗaya a iya suratul Fatiha. Kaga mutane me za su fahimta, sannan kowa ya zo da yunwa da kishirwa yana so ya samu maganin damuwarsa, to an tsaya a bude ba a samu wannan maganin ba. Idan muka dauko tafsirin Tabari, shi in ana neman aya yadda aka fassara ta da zunzurutun larabci, to ya gina shi ne a kayin larabci. Kaga a shedu wa'innan tafasir din sai an dauko kowanne an leka. Ina iya tuna Allah ji kan Malam Jafar shekara ta 2003 ya sa mana tafsiri muna jami'a a Sudan lokacin da ya je masters. Sai ɗalibi ya mata tambaya, a amsar da ya bayar ya ce baya zuwa tafsiri da zai je na ranar Juma'a sai ya yi awa uku cikakkiya yana leƙe-leƙe a tafsiran nan kafin ya fito. Kaga ashe dan ka duba bur, to in ka zo kwa dole kai Isra'iliya ko ta da ko ta yanzu, saboda ba zai fassaru ba. Da haka za ka san wani labari kamakare kai ta jinjinawa saboda a cika lokaci. Yawwa, so da haka kun ga misali tarewa wannan mas'alar shi ne sai an yi dogon nazari. Malam ya ce mana sai ya yi awa uku, in bai yi awa uku ba sai dai ya zo in an yi tambayar da ya sani ya amsa, in bai sani ba a wuce. Sannan kayan zamani da za mu amfana da su, ko ka karanta tafsirin tunda Allah ya kama zamani, kana ɗalibi, kana manomi, kana ɗan kasuwa, kana ma'aikacin gwamnati, an gagara zama a maida hankali akan ɗalibtar a bata haƙƙinta, saboda ana kula ana neman ya za a tare kar kwaɗo ya shiga cikin me kar kwado ya shiga murhu ka san toka in ba wuta tsanki take to in kaga kwado a murhu a cikin toka yani ba a dafa abinci a gida amma in dai ana dafawa ya za kwado zai zo wurin da ake da dumi to ba a so kwado ya zo kusa da murhu sai aka gagara biyo dalibtar hakkin to malam Ja'far in muka lura salan sa na tafsir malam baya shiga wasu layika sai dai ta buga ma misali kuma malam din Allah ji kansa da rahama shi kansa raddul azhan ne a gaban sa a bude da raddul azhan malam ya dogar amma ba shi fa yake fassarawa kadai ba zaka ji da dumudumi zai ta kama masaloli in kaje ka duba tafsiri na Qurtubi kashi 80 na maganganun da malam yake a wurin tafsiri a Qurtubi ya ebo shi sadaka shawara da zan ba ƴan uwana tunda akwai lalaci a cikin hidimar wanda Allah ya jarrabe shi da wannan dama muna yin tafsirin muna mu tarjuma dama muke in mun ji a gabatarwa mukan ce tarjuma alqur'ani na bana na wannan shekara za mu tashi akan aya ta kaza saboda malaman tafsiri daban suke to inda zaka nemi ka shirya wa ramadan ka nemo portion din da zaka yi karatu akan sa sai ka nemo fassara ka nemi ɗanfin ka mai kyau ka samu lokacin nazari sai ka bude ka ji misalan wanda in baka iya koma Qurtubin ba kana da sanadi akan maganar da zaka faɗa na fata muna tafe shi kansa Malam Abubakar Gumi duk wanda zai fassara ma Raddul Azhan insha Allah a bayan sa yake malam yayi sauka ta kai biyu ta audio kaga anan sai ka sake samu audio malam nan ma sai ka bi fassarar ka ji yadda ya fassara ta da sakkwatanci ko da Hausa zance sai ka hada da kuma wanda malam ya baka kaga kai ma anan duk magana da zaka isar kana da sanadi a kayinta daga yanda ka jiyo ta to wannan zai taimaka mana wurin gujewa kurakurai fata kuma shine jama'a wannan rayuwar duniyar wallahi duk abin da kai iyayinka na nema dole akwai lokacin da sai an mutu wanda Allah ya ajiye shi a layin almajiranci mu yi kokari mu planin mu tsara lokacin mu da lallai za mu je mu dauko karatu don mu ci gaba da raya wannan babu ko shi Malam Ja'far akwai zaman da muka yake ce mana duk dalibin da bai tsara lokacin sa ba zai tabbata dalibin ilimi amma wallahi ba zai zama malami daga an ce ma wa'azi tafi daga an ce ma walima tafi daga kai bako yazo daga mai fatawa yazo yazo bakka da lokaci ko yaushe kawai kai dai ba ready ne sai kana da lokacin ka na koya kana da lokacin ka na nazari kana da lokacin ka na karantarwa kana da lokacin ka na hutawa kana da lokacin ka na ganawa da iyalanka ko karantar da iyalanka annan ne equation din sai ya balance amma kun ga mun mutai dumar mutadawa ba ma maganar wa iyalanmu shine wani lokaci sai ga Allah ya kiyaye sai ga dan malam ya kai haka dan malam ya ki halin malam saboda ba a zauna an gasa shi ba ko kaga gidan malam inda malam yi zai mutu kaga ba ta sa ta auri bakin dan gargajiyar da ba abin da ya hada shi da sunna saboda me bata sha sunnar ta ishe ta ba ko ƴar malam ta je gidan aure tana ba ta zama rita mai bulala tana ba da top a miji ba ta daukan nasiha saboda me la'alla ba a gasa ta taga su to da haka jama'a wajibi ne mu yi kokari muna fatan Allah ya taimake mu Allah ya ba mu nasara kuma wannan semina muna fatan Allah ya sanya albarka ya ba mu iko amfanuwa da ita ko ba mu makara ba musamman abin da na faɗa na neman audios na waɗannan malaman da kuma mutane su shiga adashin siyan littattafan da za su zauna su yi karatu da su Allah ya datar da mu abinda muka daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka kure Allah ya fi mana kuma insha Allah daga an yi magariba za a dora takarda ta uku wanda malam magaji Baffa Suleiman zai yi a kayan munanan aqidu da kuma hanyoyin da za a guje musu to kaga muna cikin su tsindin kuma ana ta alaka da su kuma wani abu ba ana karfafan sa to muna so shi ma malam Allah ya buda martaye da zamu ƙara samun fahimta assalamu alaikum wa rahmatullah